sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoci kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala VOA Hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Laraba 9 ga watan Maris na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, Mahmud, a ba mu kanun labarai.
Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma na ci gaba da ziyarar kwanaki uku da yake a Najeriya a yau Laraba. ‘Yan sanda a Somalia sun ce wani bam da aka dasa a cikin wata mota kusa da wani kantin shan shayi da ke daura da ofishin ‘yan sanda a Mogadishu ya halaka wasu mutane. Sanata Bernie Sanders da ya fito daga jihar Vermont ya samu nasarar bazata a zaben fidda gwani da ake yi na masu neman takarar shugabancin Amurka.
To kanun labaran kenan. Muna da rahotanni guda uku, a cikin su kuwa akwai wanda za ku cewa wasu gwamnatocin jihohi sun samar da shirin bunƙasa noman shinkafa.
Amma duk da haka nan duka biyu idan an rike su da kyau duk za su yi amfani.
To kana, muna ɗauke da shirin himma ba ta garago wanda ni ne zan gabatar da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana.
Amma fa yaran nan da suke waje suke karatu ba ƴaƴan masu kuɗi bane kawai. 60 ko 50 daga cikin su ma'aikatan jami'o'i ne.
To ma da rahoto na biyu kenan. Da sauran shirye-shiryen da za su zo muku.
Jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma na ci gaba da ziyarar kwanaki uku da yake a Najeriya a yau Laraba a wani mataki na kokarin ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da suka kasance jagora a nahiyar Afirka. Mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin 'yan jarida Malam Garba Shehu ya ce wannan ziyara tana da muhimmanci lura da cewa ƙasashen za su iya amfana da juna ta fannoni daban-daban, musamman ma a wannan lokaci da Najeriya ke kokarin faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shigarta kamar a fannin noma da haƙar ma'adinai, waɗanda fannoni ne da Afirka ta Kudun ta yi fice. Ya kuma ƙara da cewa shugabannin suna tattaunawa kan batutuwa da suka shafi tsaro, musamman ma a fannin ƙera makamai. Wannan ziyara ta Zuma na zuwa ne a daidai lokacin da ake takaddama kan wani batun tsaro, inda shugaban Muhammadu Buhari ya zargi kamfanin sadarwa na MTN da kin katse layukan wasu mutane da basu rijista ba, lamarin da ya zargin cewa ya taimaka kungiyar Boko Haram wajen kai harhare.
‘Yan sanda a Somalia sun ce wani bam da aka dasa a cikin wata mota kusa da kantin shan shayi da ke daura da ofishin ‘yan sanda a Mogadishu ya halaka jami'an tsaro uku bayan da ya tashin. Shugaban rundunar ‘yan sandan Mogadishu Ali Hersi Bare ya ce ana tsare da matukin motar wanda ya samu munan raunuka yayin da ‘yan sanda ke ci gaba da bincike. Wannan harin da aka kai yau Laraba na zuwa ne bayan wanda aka kai ranar Litinin a birnin Bedlewe ne, wanda ya jikata akalla mutane shida ciki har da dakarun wanzar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka. A wata hira da ya da sashen Somaliyanci na muryar Amurka, shugaban 'yan sandan na Bedlewe Kanar Ali Duhu Abdi ya ce harin ya auku ne a filin tashin jirage, kuma jami'an tsaro sun yi nasarar dakile wani hari na biyu. Ya ƙara da cewa an kai hari ne a hanyar yin amfani da na'urar kwamfuta ƙirar tafi da gidanka. Yanzu haka hukumomin tsaro sun ce suna nan tsare da mutane 20 da ake zargi suna da hannu a cikin wannan harin.
Sanata Bernie Sanders da ya fito daga jihar Vermont ya samu nasarar bazata a zaben fidda gwani da aka yi na masu neman takarar shugabancin Amurka a jihar Michigan da ke arewacin ƙasar a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat, yayin da kuma mai neman takarar a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ƙara faɗaɗa tazarar da ya baiwa abokan hamayyarsa a jihar ta Michigan da Mississippi da kuma Hawaii a zaben da aka yi wato a jiya Talata. Kuri'a neman jin ra'ayin mutane da aka gudanar da dama sun nuna cewa Hillary Clinton ce za ta lashe Michigan, amma sai Sanders ya lashe kashi 50 cikin 100 na kuri'un da aka haɗa, sai dai Clinton ta samu nasarar lashe zaben Mississippi cikin ruwan sanyi. Yayin da yake jawabi, Sanders ya ce wannan nasara da ya samu alama ce da ke nuna cewa sauyin da yake so ya samar a fannin siyasar ƙasar na karɓuwa wajen Amurkawa. Ya kuma ƙara da cewa har yanzu ba a je yankunan da ya fi karɓuwa a zaɓukan fidda gwanin da ake yi ba. Ita kuwa Clinton ta gaya maji wato magoya bayan ta cewa tana mai alfahari da irin yakin neman zaben da suke yi tare da Sanders idan akwatanta da na takwarorin su na Republican dake sukar junan su.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman akan rikicin Syria, Staffan de Mistura, ya isa birnin Geneva a yau Laraba a wani shiri na komawa kan teburin tattaunawa da bangaren da ke yaƙi a ƙasar ta Syria. Sai dai ya lura da cewa har yanzu ana sa ran sauran wakilai su isa birnin. Mai yiwuwa a samu tsaiko na 'yan kwanaki wajen komawa kan teburin tattaunawar. Mai magana da yawun de Mistura, JC Chahin, ta ce wasu daga cikin wakilan ba za su samu halartar taron ba har zuwa ranar Lahadi ko kuma Litinin idan Rabbana ya kai mu. Ko ministan ta Ɗinkin Duniya ta ɗaura alhakin wannan tsaiko akan wasu shirye-shirye da ya kamata a yi gabanin taron. A wata sanarwa da aka aika wa muryar Amurka, gamayyar 'yan adawar na ƙasar Syria sun ce ba lallai ne su halarci taron farko ba. Ita ma gwamnatin Syria ta nuna alamun cewa ba za ta halarci taron ba sai daga baya, wanda kan ke nuna alamun cewa zaman tattaunawa ba zai haƙama ba zai kankama ba har sai da zuwa wato ranar 14 ga watan nan na Maris da muke ciki.
A ƙarshe, ƙasar Iran ta ce ta yi gwajin wasu makamai masu linzami a yau Laraba, inda aka yi zargi makaman na ɗauke da wani rubutu da harshen Hibranci waɗanda ya nuna cewa ya kamata a shafe Isra'ila daga doron ƙasa. Kamfanin dillancin labaran ƙasar ya nuna wasu hotuna da suka bayyana cewa an harba makamai masu linzami masu nau'in ƙadirar H daga tsaunukan Alborz da ke gabashin ƙasar, inda suka kaikaici yankin gabar tekun Oman da ke da tazarar kilomita 1,400. A cewar shugaban mayaka na musamman Janar Amir Ali Hazijet, suna ƙera waɗannan makamai ne domin kariya idan har ta kama su kai hari kan maƙiyansu Isra'ila. Kwamandan mayakan ya ƙara jaddada cewa Iran ba za ta takali Isra'ila da faɗa ba, amma wannan gwaji da ta yi ne domin ta nuna maƙiyanta cewa a shirye take ta mai da martani a duk lokacin da aka tsokane ta. Wannan gwajin makamai da Iran ɗin ta yi na zuwa ne a daidai lokacin da mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ke wata ziyara a ƙasar Isra'ila, inda zai gana da Prime Minister Benjamin Netanyahu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon da batun tallafawa manoma a wasu jihohin Najeriya, inda suka kaddamar. Professor Ango Abdullahi, tsohon mai baiwa shugaba Obasanjo shawara a harkokin noma, ya ce wannan shirin ya yi daidai amma akwai 'yan gyare-gyare. Ga dai abinda Professor ke cewa.
Abinda muka ga ya fi ni har yanzu kuma shi ya fi, maimakon ma manomi tallafi a lokacin da yake ta gefen aiki, gara ba shi tallafi ta gefen sayarwa. Amma duk da haka nan duka biyu idan an rike su da kyau duk za su amfani. Domin misali, idan na tashi ina neman taki ban samu ba, aka ce gashi ai kaga zai mun amfani, amma da aka ce man gashi ne sai an ce ga kuɗin shi, kuma in zan biya ya zan biya, akwai wani dan tallafi da za a yi a ciki, ko kuma dai kuɗin shi na kasuwa shi zan biya da sauran duk wannan. Sai an ƙididdige su da kyau, sannan za a fahimci cewa abin da ake so a yin nan yana da amfani. Za su tabbatar da cewa duk abin da ma'adanan da ake nema na noma shinkafa misali, duk manomi yana da su a kan lokaci. Wannan an yi wannan ya daidai. Sannan a sami masu koya masa a lokacin da zai shuka, don ka bashi kuɗi ko ka bashi taki da sauransu, bai san yadda zai noma abin ya amfani ba, ya kaga nan ma an yi asara. Sai kuma a tabbatar da masu shawarwari ma'aikatan gona, wato extension workers, suna wurin kuma sun san yadda ake noma shinkafa, sun san abubuwan da ake yi, a tabbatar da cewa abin da aka shuka nan an shuka shi a lokaci, an shuka shi a irin yadda aka ce a shuka shi, an sa masa taki mai yawa irin yadda aka so a sa masa, an sa masa a lokacin da ya kamata a sa masa, idan kwari sun dami abin da ya shuka ga lokacin da zai feshi, ga irin yadda za a feshi da sauransu. Shi yasa ka ji mun noman auduga an yi dalanta, an yi noman gyaɗa an yi dalanta a lokacin da ake aikin gona sosai. Kuma aka sami sa'a manomi ya sami sa'a yayi noma ya sami noma mai albarka. Abinda muke gani yafi kyau shine a lokacin da shinkafar sa ta yi sai a zo a kintaci yawan abinda aka bashi na bashi. Sai kuma a wannan lokaci sai a ce to menene kudin shinkafa a kasuwa? Sai a sanya ake saida ita a kasuwa. To sai a kima a ce eh to yanzu ana saida shinkafa kamar 4,000 a buhu guda. To saboda haka abinda muka bakan nan a yanzu inde yanzu zaka sayar sai ka saida buhu 10 na shinkafa sannan zaka mayar mana da kamar 40,000 da muka baka domin ana saida ta a 4,000 ne. To ni a wuri na wannan bai kamata ya zama ciniki na karshe ba. Sai a ce to wannan kudi da ka bamu 40,000 wannan shinkafa da muka karba wurin ka tana nan a matsayin ajiya da fatan cewa nan gaba cikin wata ɗaya wata biyu wata uku darajar shinkafa zai karu. Maimakon a lokacin da muka kiyasta aka ce 4,000 ce sai kuma wata biyu wata uku sai ta zama 7,000. Ai kaga in ba su suna neman su ciri ba bane in dai manomin ake so ya amfani da shi sai a ɗauki shinkafan shi a matsayin ajiya. Lokacin da ta kai 7,000 din nan kuma ana yace sai yace a sayar a 7,000. To idan aka sayar a 7,000 kaga yana da 3,000 kenan a kowane buhu kaga zai sami ƙarin 30,000.
Yaji ya gona sai ta kashe mai nomanta. Kahira Allah ta karataji ka kashe mai ajeta aljihu da rai yana kayanta. Kaji kalanguna ta cewa yan ta da tambadaddan Allah diyan da Allah na ba su wasu na wasu.
To a can kuma Abuja tawagar wannan gidan rediyon ne so kai ziyara ga ministan labarai na Najeriya wanda ya ba da ayyukan gidan rediyon. Ga Umar Faruk Musa da ya bi tawagar zuwa ofishin ministan da rahoton da ya aiko mana.
A gurin wannan ganawar ce ma aka yi tur da Allah wadare da wani ra'ayi da ya fito a wata jarida kwanan nan inda ake zargin cewa mura Amurka wai tana dorewa 'yan kungiyar Boko Haram domin irin muhimmancin da ake baiwa bayanan da suka shafe su fiye da irin nasarorin da Najeriya take samu a gurin yaƙi da wannan kungiyar. A nan ne Mr. Ala Muhammad ya yi juyayi ya nuna damuwarsa akan wannan ra'ayi inda yake cewar ana iya gani ra'ayi ne kawai ba wai abin da ke tabbatacce ba saboda kowa ya san irin rawar da muryar Amurka take takawa wurin wayar da kan al'ummar Najeriya da irin kwarjininta a kunnuwan 'yan ƙasa wanda suke ba da yardarsu da amincewarsu akan irin da gidan rediyon ke yaɗa labaransa da manufofi na goyon bayan Najeriya.
I think largely is from the perception. People have not been too glad.
Mr. Lai Muhammad ya ce ina ganin ra'ayi ne ko tunanin wasu amma babu shakka muryar Amurka har yanzu tana gaba a kafofin watsa labarai da 'yan Najeriya suke yaba kuma suke amincewa da ayyukansu. Don haka abun juyayi ne a ce wai kafar muryar Amurka wadda ta dade tana gwagwarmaya akan samar da zaman lafiya a Najeriya tana daukar waɗansu matakai na goyon bayan kungiyar 'yan Boko Haram wadda duniya baki daya musamman ƙasar Amurka take baiwa Najeriya haɗin kai wurin yaƙi da su. Da yake tsokaci dangane da wannan ra'ayi wanda yake kawo suka ga kafar watsa labarai ta muryar Amurka sashen Hausa, shugaban ɓangaren Afirka na muryar Amurka wato Mr. Negosi Mengesha ya ce babu inda wannan ra'ayi ya nuna hujjoji wanda za a iya dogara da su domin a gaskata ko a jaddada cewar eh muryar Amurka tana goyon bayan wata kungiya ta ta'addanci musamman Boko Haram. Shina mai cewar hasali ma muryar Amurka ta dade tana ɗaukar matakai na ba da goyon bayanta gurin yunkurin da Najeriya ke yi na yaƙi da wannan kungiya. Inda ya ce akwai masu aiko rahotanni na musamman da aka tura a wannan sashen kuma kawo yanzu babu bayanin da aka fito da shi wanda ya nuna cewar 'yan kungiyar suna samun nasara ko ma Najeriya tana yin wani nauyin kafa wurin yaƙi da wannan kungiyar. Ita kuma Ms. John Mowa wadda babbar darakta ce da ke kula da ɓangaren horaswa musamman akan ayyukan kiwon lafiya a sassa daban-daban na Afirka ta ce irin matakai da muryar Amurka take ɗauka wurin wayarwa 'yan ƙasar Najeriya da kansu dangane da al'amuran da ya shafi kiwon lafiya ya kawo labari mai dadi akan irin nasarar da Najeriya ta samu wurin yaki nan da ciwon polio.
One story that's been very successful and again reported around the world is Nigeria's successful fight to date against polio.
Tace labarin da ya mana dadi shine nasarar da Najeriya ta samu wurin yaki da cutar nan ta shan inna wato polio, inda tace an yi fafutuka mai kyau bisa ga horon da ma'aikata na murar Amurka suke bayarwa dangane da taimakawa gurin horar da yan jaridu da sauran manema labaru akan irin matakai da hikimomin da za a bi domin wayarwa yan Najeriya da kansu dangane da irin matakan da za a dauka na yaki da ciwon nan na polio da ma sauran cututtuka na daban waɗanda su ma suke haddabar sassa daban-daban na Najeriya. A ƙarshe dai an samu daidaituwa akan manufa ɗaya tsakanin ma'aikatar watsa labarai ta Najeriya da sashen Afirka na murar Amurka, inda aka amince cewa za a ci gaba da bayar da horo mai kyau da kuma samarwa gurbi na horar da yan jaridu waɗanda ke aiki da hukumar watsa labarai na gwamnati a murar Amurka, yayin kuma za a riƙa musayar wato shirye-shirye masu ƙayatarwa da ilmantar da al'ummar Najeriya tsakanin kafofin watsa labarai na ƙasar Najeriya da na murar Amurka. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To an gaishe ka Umar Faruk, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murar Amurka da kenan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce ƙarfe 10 da kuma minti 16 da safiya. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu, muna tattaunawa ne da baƙonmu Mustapha Hashim Kurfi, kuma yana muna bayani ne akan ko tana yiwuwa su da suka samu daman zuwa ƙasar Turai karatu su kawo gyara tsarin ilimin ƙasashen da suka fito. Ga bayanin da ya kammala mana shi a wannan bangaren.
Ai, kamar matsalar da yanzu muke fuskanta ne, misali ta cin hanci da rashawa a Najeriya. Ka gani? Duk yadda shugaba ya kai ga sanya gyara, sai ka tadda akwai baragurbin waɗanda sun daɗe a tsarin ba sa so
a ba so a yi wannan canjin ba. To mun yi magana da yawa game da harkokin makaranta kuma tsarin karatu a nan Amurka idan aka kwatanta shi da gidan Najeriya. Ina so mu zo daga cikin jami'a mu shigo cikin al'umma. Ya kaga al'umma Amurka musamman abin da ya shafi zamantakewa?
To gaskiya yana da ban sha'awa kwarai da ban kai ganin yadda duk da kasancewar ƙasa ce wadda za ka iya ce mata kamar tumbin giwa ta tara mutane da yawa ga jama'a iri-iri, kuma amma mu'amalar za ka ga kusan wato suna da ɗabi'a ta gari mai burgewa. Farko dai kowa abin da ya shafi shi yake, shi yasa ma an gari ya waye ko ta taga ta duba ka ga jama'a za ka kowa kawai yana bisa hanya ne, yana sauri, yana zai tafi abin da yake. To wannan abin yana da ban sha'awa kwarai, kowa abin da ya dame shi shi yake yi,
yake sawa gaba.
Yawa, abin da ka sa a gaban nan za ka yi shi kuma bil haki. Duk abin da mutum, duk abin da zai yi, zai yi ne da gaskiya, kamar yadda Allah da kanshi yake ba mutum ne, yake cewa ya alamu na zahirin minal hayati duniya, sun san zahirin rayuwar duniya. Duk abin da mutum zai yi, tsaye shi ne bil haki. Sannan akwai abin da kafin mu zo mu ba mu tsammanin hati ba, sai da muka zo mu ga ai ashe ga yadda abubuwan suke. Za ka yi tsammanin cewa ko tunda kowa harkar gaban shi ya sanya yake yi, kamar ba ruwan wani da wannan ta kai yadda ko da wani yana da bukata a ce makana wanda ake nufa shi, ba haka bane ba. Hasali ma za ka ga akwai martaba juna, akwai mutunta juna, akwai girmama juna. Sannan kuma ko da a ce misali wuri ka zo za ka shiga a ce ko mota ko jirgi ko ofis ko wani abu, ba za ka ga ana yin irin halayen da mu muke ba a ƙasashenmu.
Nuna rashin ɗa'a ko kuwa nuna halin ɗa'a?
To misali ai ka ga akwai inda za ka ga an zo za a hau bus ko za a hau jirgin ƙasa, in mu ne ka ga sai ka ga ai ta turereniya. Ko da ko adadin jama'ar da za su shiga abin hawan sai ma an samu rarar wurin zama. Ko abin take cikin da wannan abin za ka, ko aikin hajji za ka je, ko jirgin sama za ka hau, kowa dai yana da nambar shi, ba za a taɓa ɗiban adadin jama'a da suka zarce yawan wannan ba. Amma mu abin ya riga zai mana jiki, sai mun yi wannan zalamar, sai an yi wannan gwada kwanjin na rigaggen sai an shiga. To kaga ba su da irin wannan.
To ya kaga rayuwa kuma kaman tsadan rayuwa ko kuma akasi.
To ya danganta da wani gari mutum yake. Misali. Kamar nan inda muke Boston da shi yana daga cikin garuruwa goma da suka fi kowanne tsada ba kawai a America ba amma rayuwa na da tsada matuka. Tunda za ka ga cewa tsadar rayuwar ta fi ne a bangaren abin da shafi kamar muhalli.
To abinci wa?
A abinci gaskiya kusan ko'ina za ka ga baya daga cikin abubuwan da za ka ce suna da tsada. Domin ai gwamnati tana sa hannu tana tallafawa a ciki. Tunda kaga idan za ka sai jarka ta madara ba ta wuce dala 2 da senti 70 da wani abu ba ta wuce dala 3 ba. To kaga wannan madarar tana da yawa tunda wurin kana magana wurin lita wurin hudu ne ko haka. So abin da ya shafi abinci gaskiya baya daga cikin abubuwan da suke da tsada kazalika sufuri. Tunda kaga kamar munan da ke cikin Boston idan za ka hau bus ne irin ta safa din nan ka je wurin aiki ko ka je makaranta ko ka je wani wuri a unguwa in za ka hau duk inda ka sanya dala 2 da senti 10 ko a kati ko a kuɗi ka bada to za ka ji duk inda kake so. Kuma in ka hau bus ka sauka ka shiga jirgi ko ka shiga jirgi ka fita ka hau bus a wannan lissafin kuɗin da na farko da ka biya a shi ne za a ci.
In wani zai ce maka zai zo Amurka domin neman abin zaman gari wacce irin shawara za ka ba shi ganin yadda ka ga rayuwa a nan?
To shawarwarin da zan ba shi dai ba su wuce cewa ba mutum ya zamanto cewa ya zo da kamar buɗaɗɗen zuciya kenan zan ce. Ya zamanto cewa ya yi haramar kyautata alaƙar shi da mu'amalar shi da kowa domin akwai jinsin jama'a iri-iri kuma kusan duk abin da kake bukata indai za ka tambaya za ka dace da shi. Kamar misali mu nan cikin Boston muna da masallatan juma'a manya da yawa. Akwai ma na 'yan Najeriya Yarbawa misali a nan a cikin unguwanni masallaci na juma'a kuma akwai makarantu na Islamiya da sauransu. So duk abubuwan da za ka nema indai za ka tambaya din za a nuna maka. Kunci misali kusan duk irin abin da kake bukata za ka samu. Tunda muna da irin su suya joint wata mutumiyar Jos ce da ke nan Boston ta buɗe take yin abinci na gargajiya duk abubuwan da kake so irin su waina kosai su tsire su balango duk waina abubuwan za ka same su. Kuma akwai waɗansu ma da za ka tada kamar mutanen Ghana da waɗanda suke kamar mutanen Niger.
Amma ba ka samun kuli-kuli ko zogala?
A wannan gaskiya ba na samu. Da shi da irin su ki da shi. Amma dai idan muka je wurare irin su kamar New York tunda akwai mutanenmu da yawa nan kam kusan duk wa'annan abubuwan da za ka nema za ka samu.
To ma saurari, a nan kuma kawo ƙarshen wannan shirin gaba ɗayansa sai wani sati a ji mu da wani sabon bakon. Yanzu a madadin bakon namu Mustapha Hashim Kurfi da Chubahiro Diodone daidai da ta sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Riga da busa shi ta kere gayin ji fulani. Riga da busa shi ta kere gayin ji fulani. Riga babu busa shi dajin Allah lale. Nare na kiba Muhammadu inni shi ta kasawa. Nare na kiba Muhammadu inni shi ta kasawa.
Ba shakka rana wata yau idan kuka biyo muna tare da wani bako wanda ya zo neman abin zaman gari. Yanzu kuma mun zo ga rawayin da ku masu sauraro kuka aiko muna.
Wasiƙa mu ta farko ta fito daga hannun Mahmud Salu Karon na Moda. Yace muna fatan rarraba kamfanin man fetur na NNPC zuwa gida 7 da gwamnatin Najeriya ta yi ya zamo sanadin kawo ƙarshen matsalar ƙarancin man fetur da muke fama da shi a Najeriya. Sai kuma wasiƙa ta gaba da ta fito daga hannun Matthew Garba ita ma akan NNPC ce. Yace alal haƙiƙa raba kamfanin man fetur na NNPC zuwa kamfanoni guda 7 shawara ce mai kyau. Don ko ba komai zai rage almundahana. sai kuma wasika ta gaba da fito daga nan Ali Kiraji a daga Gashuwa yace muna roƙon Allah mai girma ya tona asirin duk wani mai hannu wajen yi wa gwamnatin madugun canji shugaban kasa Muhammadu Buhari zagon kasa amin kana ina kira ga talakawa da mu dage da yi wa gwamnatin Muhammadu Buhari addu'ar samun manyan nasarori masu yawa a shugabancin kasar ta Najeriya bisa gaskiya da riƙon amana shi kuma garba ne cewa hatira da yan adawar Niger a gaskiya kaure cewa zabe zagaye na biyu samsam bai dace ba ganin yadda talakawa suka shirya kwansu da kwarkwatar su su jefa kurekun su don haka ya kamata ku sake tunani za mu rufe filin da wasikar hadin gwiwa ta Jibril Al-Mustafa Gusau da Nura Bello don Allah ku mika jinjinar mu ga Sanata Kabiru Garba Marafa wanda ke wakiltar Zamfara ta tsakiya akan namijin kokarin da yayi ya kuma nuna wurin talafa ma yan gudun hijira da barayin shanu suka raba su da muhallansu
to ma da Allah kafin mu karkare ga Mahmud ya dawo da labarai amma wannan karan a takaice
Shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma na ci gaba da ziyarar kwanaki uku da yake a Najeriya a yau Laraba a wani mataki na kokarin ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu da suka kasance jagora a nahiyar Afirka. Mai bayyana shugaban ƙasa shawara kan harkokin manema labarai Malam Garba Shehu ya ce wannan ziyara tana da muhimmanci lura da cewa ƙasashen za su iya amfana da juna ta fannoni daban-daban. Musamman ma a wannan lokaci da Najeriya ke kokarin fadada hanyoyin samun kudaden shigarta kamar a fannin noma da hakar ma'adinai wanda fannoni ne da Afirka ta Kudu ta yi fice. Yan sanda a Somalia sun ce wani bom da aka dasa a cikin wata mota kusa da wani kantin shan shayi dake daura da ofishin yan sanda a Mogadishu ya halaka jami'an tsaro uku. Shugaban rundunar yan sandan Mogadishu Ali Harsi Barre ya ce ana tsare da matukin motar wanda ya samu munanan raunuka yayin da yan sanda ke ci gaba da bincike. Sanata Bernie Sanders da ya fito daga jihar Vermont ya samu nasarar bazata a zaben fidda gwani da aka yi na masu neman takarar shugabancin Amurka a jihar Michigan da ke arewacin ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar wato Democrat yayin da kuma mai neman takarar a ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya ƙara faɗaɗa tazarar da ya baiwa abokanan hamayyarsa a jihar ta Michigan da Mississippi da kuma Hawaii a zaben da aka yi a jiya Talata. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin sida Stephen de Mistura ya isa birnin Geneva a yau Laraba a wannan shiri na komawa kan teburin tattaunawa da ɓangarorin da ke takaddama da juna a ƙasar ta Siriya. Sai dai lura da cewa har yanzu ana sa ran sauran wakilai su isa birnin mai yiwuwa a samu tsaiko na 'yan kwanaki wajen komawa kan teburin tattaunawar.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Idan an jima kuma a shirinmu na dare muna son ku bayyana muna ra'ayoyinku ne akan rarrabe ma'aikatan samar da albarkatun man fetur na ƙasa da aka yi zuwa gida bakwai. Yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Mahmud Lalo da ya tallaba min domin gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta ba da umarni da injiniyan Nelson. Ni Ladan Ibrahim yake cewa a cigaba da kasancewa da sashen Hausa domin jin shirin yau da gobe wanda Halima da Jamila suke dakon mu domin su gabatar muku. Sai an jima ku.